الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي أساس السعادة وسر النجاح في الدنيا والآخرة والتقوى تزيد في القلوب الخشوع وفي الأرواح الصفاء وفي المعاملة الحسن قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله إن من تمام التقوى أن تحلى بمكارم الأخلاق فهي زينة المؤمن وسبب لمحبة الله ورضاه كما أنه حسر مبين بين الإنسان وربه وبين الناس بعضهم البعض إن الأخلاق هي عنوان الأمة هي التي تميز مجتمعا عن الآخر وأمة عن أمة الأمة التي تتحلى بالأخلاق هي أمة متماسكة قوية قادرة على الصعود أمام التحديات ولهذا جاءت رسالة الإسلام لترسيخ مكارم الأخلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهذا الحديث يلخص رسالة الإسلام معاشر الإخوة الكرام إن الأخلاق الكريمة تجعلنا قريبين من الناس وتجعلنا قادرين على تكوين علاقات مليئات بالمحبة والمودة وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى عباد الله إن الأخلاق الحميدة تجعل المسلم يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه وتجعله متفهما لظروف الآخرين صبورا على ما يلاقيه منهم ومسارعا في مساعدتهم عند الحاجة وإن هذا التراحم والتواصل والتعاون من أهم ما يجب أن نزرعه في قلوبنا إذا صلحت أخلاق الأمة صلحت أحوالها وإذا فسد خلقها فإنها تسقط في الفتن والنزاعات ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي أن نتصف بها الرحمة فالرحمة تشمل كل كائن حي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الرحمة تدعو المسلم إلى أن يكون لطيفا متسامحا كريم القلب يعطف على الصغير ويحترم الكبير ويعطي المحتاج عباد الله لو أن كل مقتدر تكفل بأهل قرابته من المحتاجين لما اضطر يتيم ولا فقير أن يريك ماء وجهه في تكفف الأبعدين بقوله تبارك وتعالى فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أيها المسلمون إن التحلي بالأخلاق الحسنة في العمل هو من أعظم القربات إلى الله فالعمل عبادة والإتقان العمل والإخلاص فيه هو جزء من حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وفي ختام خطبتنا أقول أذكركم بأن الأخلاق ليست مجرد كلمات نقولها بل هي أفعال نمارسها في حياتنا اليومية في منزلنا وحتى في قيادتنا للمركبة وفي كل تعاملاتنا ومع كل من حولنا فلنحرص على أن نقول قدوة حسنة ودعاة للخير بعملنا قبل قولنا. فالأخلاق الحسنة هي أسمى رسالة يمكن أن نقدمها للعالم. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارزقنا برزق طيبة وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Godiya mara sididdiga su ƙara tabbata ga Allah mahaliccin mu tabaraka wa ta'ala, wanda ya sake gane fiskokin mu a rana mai albarka irin ta yau Juma'a. A irin wannan farfajiya don mu tunatar da junan mu sakon da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajabta ma kowani musulmi, sallah na Juma'a. Muna fata Allah ya mana albarka ya samu wanye da duniya lafiya, ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, ya zauna da ƙasar mu lafiya. Bayan jinjina da kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, ina mai shaidawa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa. Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har izuwa ranar kiyama. Baya ga haka, ya ku ƴan uwa masu albarka, a matsayin mu na musulmai, ina mai ƙara yi mana wasiya da mu kiyaye dokokin Allah, muna bibiyan ababen da ya umurce mu don mu aikata. Dukkan abin da muka sani Allah ta'ala ya yi hani a kansa, mu nisance shi don neman tsira. Baya ga haka, ya ku ƴan uwa, wata hanya guda da take zamowa tilo don samar da kwanciyar hankali da samun rabauta ga bawa duniya da lahirarsa, ita ce ta kiyaye dokokin Allah, wato taqwa, wanda ita wannan tsoron Allah wajen gujewa abin da Allah ya hana da aikata abin da Allah ya yi umarni, yakan ƙara wa zuciya samun nutsuwa wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala. Abin da ya shafi rayuka sukan tsaftatu barin abin da ya zama shirka. Sannan cikin mu'amalanta ko mu'amalan bawa kakan ga nagarta, kana iya gane wannan mutumin kirki ne, kana iya gane wannan bawan Allah ne, kana iya gane kusancinsa da fadan Allah gwargwadon mu'amalantansa da ke yi wa mutane. Allah tabaraka wa ta'ala yana mai kiran mu a matsayin mu na masu imani, ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ku nisanci abin da Allah ya hana, kuma duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ku da aikatawa gwargwadon abin da za ku iya. Kuna masu dubi zuwa ga abin da mai kuka sana'anta wa rayuwar gobe, ana nufin goben kiyama, in an je gaba ga Allah mai ka tanadarwa tsayuwanka a gaba ga Allah. Don haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da labarin dukkan ayyukan abin da kowa daga cikinmu ya aikata a wannan duniya. Allah ya sa labarin abin da za a labarta ma kowane ɗaya daga cikinmu ya zama alkhairi. Baya ga haka, ya ku ƴan uwa masu albarka, daga cikin abin da ke cikawa bawa ma'auninsa a mizanin awun imani, shine ya zama akwai kyawawa da nagartattun ɗabi'u cikin halayensa. Wannan nagartattun ɗabi'u suna zama kwalliya a wajen mumini, su zama sanadi da sababin da zai zama Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da shi kuma ya aminta da shi, duniya kuma ta so shi. Kamar irin yadda Allah ya hukunta, shi ne ma'auni na farko, mabayyani a fili a tsakanin mutane da suke iya bambance mu'amalan da ke tsakanin bawa da mahaliccinsa. Sannan ana iya fahimtan wane mutumin kirki ne bisa mu'amala tsakanin shi da 'yan uwansa da yake rayuwa da su. Da wannan ne, ya ku 'yan uwa, kamar a ce nagartattun ɗabi'u su ne wani adireshi na farko ga wannan al'umma na gane nagartan bawa cikin bayin Allah. Da wannan ne ake iya bambance al'umma ta yi nagarta sama da wata al'umman da ba ita ba. da wannan ne ake gane al'umma mai albarka ne sama da wacce ba ita ba da wannan ne a matsayin mu na musulmai muka bambanta da wanda ba mu ba da wannan ne a cikin musulman ma kakan ce wannan al'umman tayi albarka sama da wannan da ba ita ba ta hanyar nagartuwa ne da kyautata mu'amala tsakanin juna lalle hakika dukkan al'umman da aka same su da kyawawan dabi'u al'umma ne da zaka samu ana kokarin riko da kuma koyi da ita kakan ganta wannan al'umma ta zama mai karfi al'amuranta kafin ka ce wata kila an karya yana da wahala kakan ga duk lokacin da wata matsala ta tinkare su saboda hadin kai da abin da ya shafi kyautata mu'amala tsakani babu wani abin da yake zama musu kalubale suna iya kawar da shi a kankanin lokaci musamman ga abin da za a ce yana bukatan karfin mutane da yawa madadin karfin mutum daya wata kila idan ɗayan su ba zai iya ba in suka yi hadin gwiwa kakan ga sun yi tsayuwan daka abu mai wahala sai ya zama kankani a wajen su ne daga musu hankali ba a sakamakon hadin kai ake samun irin wannan ci gaba da wannan ne sakon fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na jagora da yazo da wannan addini na musulunci babban abin da addinin musulunci yazo ya bambance tsakanin wanda ba shi ba shine kyawawan dabi'un da musulmi yake da shi da ya bambanta da wanda ba shi din ba annabin tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq yace iyaka an turo ni in kana son ka bada bahatin takaitaccen bayanin abin da ya kawo ni zuwa ga wannan al'umma na in cika musu kyawawan dabi'u ne dan haka tsammani ake a wajen musulmi in ka kalli dabi'ansa daga farko maganganunsa ayyukansa kamanninsa da mu'amalansa kawai dole ya baka sha'awa dole ya burge ka dan ba za ka tarar da cin mutuncin mutane ko musguna wa mutane ko kuma aikata wani abin da za a yi dan dana sani game da wani abu dabi'ansa ba dan haka annabi yace iyakan sakona in kuna son ku bada samari a matsayina na jagora kan wannan addini nazo ne kowa yayi koyi da abin da nazo da shi kowa ya zama musulmin kwarai kowa ka daga dabi'unsa kai Allah san barka kowa ka daga dabi'unsa ba za ka ga abin ki cikin sa ba wannan haka ake tsammanin da ni da ku a matsayin mu na babiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama da wannan hadisi malamai suka ce in kana son ka bada takaitaccen samari akan abin da ya shafi me jigon sakon da musulunci yazo da shi me sakon abin da annabi yazo da shi shekara 23 abin da aka yi gaba ɗaya in aka jama'a da shi yana komawa ne zuwa ga kyawawan dabi'u dole musulmin da yayi koyi da annabi zai daga ido kaga ya baka sha'awa dole musulmin da yayi koyi da annabi kaga kana ganin shi a lokaci guda ya tuna maka da Allah ya tuna maka da lahira kai ma in baka yi kama da shi ba zaka ga kana zargin kanka ta yaya aka yi wane ya sha gaba na ya zama kamannin sa ya bambanta da nawa bayan muna iddia'in cewa dukkan mu da ni da shi musulmai ne ya ku ƴan uwa masu albarka lalle hakika da kyawawan dabi'u ne masu nagarta musulmai sukan zama kusa da ƴan uwansu mutane bi ma'ana da wanda ya zama musulmi dan uwanka da wanda ba musulmi ba ma dan uwanka yakan zama yana matsanka saboda ganin kyawawan dabi'un da ke tare da kai idan ya zama na akwai kyawawan dabi'u kakan ga dabi'un musulmai ya zama a cike da soyayya da tausaya wa juna da mahabba kowa yana Allah san barka da dan uwansa yana damuwa da damuwan dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a irin wannan gaba sai da ya zama yana shelantawa duniya irin kusancin da ke tsakanin mu a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na mu'minai yake cewa masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim yace masalul jasadil wahid misalin mu'minai da suka yi imani suka rike addinin Allah suka rike tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kalle su wajen soyayya da tausayawa junan su da shiga damuwan junan su annabi yace kamar ka ce jiki ne guda daya idastaka minhu udun idan aka ce gaba daya ya samu matsala tad'a lahu sa'irul jasad bil sahri wal humma dukkan sauran jikin ma yakan yi kwalala da sunan na shiga uku damuwan ba na wane bane damuwan na kowa da kowa ne akan haka ya ku ƴan uwa babu cikin mu wanda aka ce yau din nan ya samu matsala da tuntube a yatsansa da zai ce babu ruwan gangan jikin sa da abin da ya samu yatsa duk wanda aka ce yau din nan kunnan shi da matsala ko idan sa da matsala matsalan ba ta takaita ga idon kadai ko kuma wa kunnan kadai tana alaka da gangan jikin sa gaba daya ta inda zaka samu duk wanda ya yarda da Allah kuma yake mai da al'amarin sa zuwa ga Allah baya dauka cewa matsala in ta same shi ta shike shi kadai ko kuma matsala dan ta samu wani sai ya dauka na wani ne shi kadai yakan kaddara matsala na wani matsala kuma na kowa da kowa a cikin musulmai matsala ta ce dan haka baya yarda ya ga dan uwansa musulmi a cikin damuwa ya kauda kai baya ganin wanda ya kamata ya taimaka wa ya ki taimaka masa a gaban da ya kamata ya taimake shi da abin da ya kamata ya taimaka masa kowa ya ganshi cikin damuwa yana shiga cikin damuwa sa saboda ya san matsalar shi shi ma dan haka ya ku ɗan uwa wannan shine abin da annabi ya tafi ya bari yake tsammanin mu rayu bisa shi mu so junanmu mu kaunaci junanmu muna jin damuwan ɗayan mu ya zama damuwan mu in duka a cikin mu yanzu a masallacin nan Allah zai ruha mana asiri kowa ya fi karfin abin da zai ci a koma gefe a ce akwai mutum ɗaya da yake da matsala da jinya ko matsala da abin da zai ci to matsalan mu ne dukkan mu ana sai mu ji mun shiga uku bamu da kwanciyar hankali sai mun taimaka mu wani ya kawar da jinyar da ke tare da shi ko wani nashi sai mun kawar mu mare matsalan abin da zai ci da inda zai zauna tukunna mu dawo mu ma mu zauna hankalin mu ya kwanta misalai da yawa cikin tarihin annabi ya nuna irin yadda annabi ke nuna damuwan mutum ɗaya kan zama damuwan kowa da kowa cikin sahabbai da haka suka rayu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa musulmi ya dauka dan ya taimaki dan uwansa yana bashi baya ma tsammanin ko godiya daga wajensa saboda yayi dan neman yardan Allah ne mu yi kama da su wajen taimaka wa junanmu halin da muka shiga duk wanda yake kukan yana cikin halin matsanancin rayuwa wallahi zai fita a ciki ma ba tare da wani duniya ta ji cewa wani ya shiga wannan matsalan ba saboda yana tare da ƴan uwansa musulmai Allah ya ba mu ikon kwatantawa ya ku ƴan uwa masu albarka lalle nagartattun ɗabi'u su suke sanya musulmai ya zama mu'amalantansu tsakaninsu da mutane kullum musulmi ya rika jin irin yadda yake son a mu'amalance shi haka yake mu'amalantar mutane wallahi a cikin mu yau in mutum ɗaya tashi ya ce bani da lafiya ko ina da marasa lafiya kaddara iyalinsa ne ko ɗansa jama'a ku taimake ni in muka yi watsi da al'amarinsa irin yadda zai ji an walakanta shi ya ji ya kyamaci mu'amalantar musulmai ka rika ji idan har wannan matsalan ta takaita a kan shi to kai ma karkaso wata rana a ce ka tashi da damuwanka a ce kai ma duniya ta maka irin wannan mu'amala in ba za ka so ta maka wannan mu'amalan ba to karka bari dan uwanka musulmi a cikin gaban da yake kukan damuwa yake neman agajinka ka kau da kai matukar zaka iya yi matukar kana da hanyar da zaka iya taimaka masa matukar kana da abin da zaka bashi kaga yayi farin ciki ko da na minti ɗaya ne ka taimake shi don gobe rayuwa in jifan ta zago za ta iya dawowa kanka da kai ma zaka iya kwalala wa duniya su taimake ka duniyar musulmai gudun kar su yi watsi da al'amarinka kai ma ka taimaka ma wanda yake cikin damuwa a halin da ake ciki a yanzu Allah ya ba mu ikon taimakon junanmu ya ku ƴan uwa masu albarka musulmi yakan so a mu'amalance shi gwargwadon yadda yake mu'amalantar mutane da irin wannan ne musulmi idan har akwai kyawawan ɗabi'u yakan iya fahimtar halin da ɗan uwansa ya shiga yana kuma tsoron kada shi ma ya zama a wannan halin musulmin da baya mu'amalantar masu ƙananan ƙarfi baya sanin irin halin da suke shiga na yunwa baya sanin halin da suke shiga na rashin samun kwanciyar hankali saboda ba su da abin da za su ɗauki nauyin majinyata a cikin gidajensu da sauran damuwoyi da yake damun masu ƙananan ƙarfi amma in ya koma gefe ya yi isolating kanshi away from talakawa sai ka samu rayuwarsa kullum in an ce masa ma akwai mai fama da yunwa a cikin ini ɗaya sai ya ɗauka babu akwai wanda wataƙila baya iya sayan ko katin asibiti don ya ga likita sai ya ɗauka babu akwai wanda saboda kamfa da rashi baya iya zuwa asibiti sai dai ya tsaya a chemist sai ya ɗauka babu saboda baya mu'amala na shiga cikin talakawa ya fahimci halin da suke ciki don haka musulmin kwarai da nagartattun ɗabi'unsa daga lokaci bayan lokaci yakan kasance cikin masu ƙananan ƙarfi saboda ya fahimci halin da suke ciki fahimtar halin da suke ciki kuma in suka yi kwalala suna neman taimako saboda ya fahimci bukatar da suke da ita shi ma yakan yi iya kokarinsa yakan yi gaggawa ganin cewa ya taimaka musu ya ku ƴan uwa masu albarka mu zama daga cikin nagartattun bayi masu nagartattun ɗabi'u ta inda zai zama tausayi a junanmu da sadar da ƙaunar nan zuwa ga junanmu da taimaka wa junanmu ya zama mafi girman abin da ya zama damuwanmu a yau wanda za mu dasa wa zuciyarmu daga abin da muka rasa kenan kaga mutum ya mallaki abin da zai iya ɗaukar nauyin anguwansu ko garinsu ko jihansa shi kadai amma yana jin cewa wannan dukiyar nashi ne kadai da iyalansa babu ruwansa da makwabta baya kallon wanda ke nesa baya kallon miskini a matsayin wanda ya zama hakki ya taimake shi baya kallon fakiri a matsayin wanda ya kamata a tausaya masa ya samu dukiyar kaga yana almubazzaranci wajen ababen da yake saya ma abu ne mara amfani yana da motoci goma zai iya sa a canja goman nan a kawo 15 baya jin damuwa alhalin a makwabtansa ko a anguwansa akwai wanda jinya ta kai shi lahira saboda bai da wanda zai ɗauki nauyinsa akwai wanda yunwa ta kada shi yake kwance a gadon asibiti saboda bai da abin da zai ci akwai wanda saboda rashin rufin asiri aka kore shi a gidan haya ya kwana a waje wani kuma yana da gidan da yafi anguwan da talakawan suke rayuwa gaba daya bai taba tuna akwai bukatan ko hakkin waɗannan talakawa in taimake su ba musamman wanda za a ce hakkin ku ne a hannunsa wataƙila mukamin kujeran siyasa ta kai shi ko mukamin matsayi a gwamnatance kuka dauki haƙin ku kuka danka a hannunsa sai kaga baya kallon wannan dukiyar a matsayin kayan ku har ma ya aminta cewa abin da yake haƙin ku nan da yanzu yake wajen sa kaman nashi ne dan haka sai ya zabi wanda ya ga dama ya taimakawa ku kuma saboda rashin zafin kanku da baku sani ba sai kuna kallon kamar in ya dauka ya baka ma kaman wata ila taimakon ka yayi bayan haƙi ne da Allah ya daura dole ya sauke in ya bayar ma ko godiya ba za a masa ba wanda ya bayar dan Allah ma inna ma nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura in yayi dan Allah baya tsammanin a ce an gode masa balle wanda haƙin ka yake hannunsa dan yayi ko godiya amma kamar sa ba dama haƙin ka ne ko ya bayar ne ko kuma ya shiga uku a gaban Allah karancin karantarwa da nusarwa yasa al'umma take daukan dukiya ta kan kaddara cewa nata ne tayi tasarrufin sa ta inda ta ga dama tana ganin in ta ba mu wani a ganin damanta ne in ta hana wani a ganin damanta ne kuma wanda ta hana bai da bakin da zai yi magana wanda ta bawa kuma dole yayi godiya dan haka ya ku ƴan uwa mu fahimci girman haƙƙi na zamantakewa musulmi ya rika cudanya da masu kananan ƙarfi hakan zai sa masa taushi a zuciyarsa ya iya mu'amalantar duk wanda ya gani a cikin damuwa ya iya suranta wannan yana buƙatar taimako haba a matsayin mu na musulmai ka suranta nan da zaka ga wata dattijo wanda ta haura shekara 50 wata kila ta kai shekara 60 ta dafa ka fadan wata daga cikin ƴaƴarta budurwa suna tafiya a gefen titi suna neman abin da za su ci wayannan mutanen fa suna da shugabanni a sama da su wayannan mutanen in Allah ya ga dama za ta zama uwa ne daga cikin uwayen wani daga cikin mu ka suranta yanzu in uwanka ne ta fito saboda kanfa da rashi kake yawo take bara a tsakanin al'umma don Allah in al'umma suka ki taimaka mata zaka ji dadin abin da zaka gani a ciki ake mata ka rika suranta duk wanda ya zo a matsayin sa na uba ya iya kauda abin da ya shafi kunyan idan sa yace ku taimake ni wataƙila ma ya tsaya idan mutane ne cikin masallaci an fi mutum 100 yace ku taimake ni yau ka daga ido ka kalle shi yau in ubanka ne mahaifi ya tashi a cikin talakawa ko mutane yayi irin wannan kukan kana ganin in aka bar shi ya koma ya zauna ba a taimake shi ba an masa adalci duk wanda zaka taimaka ka rika kaddara cewa in ka taimake shi Allah yana nan a madakata yana jiran ka kai ma zai taimaka maka ka kaddara in ka taimake shi a yau baka san halin da zaka shiga gobe ba kai ma Allah zai iya saka a halin da ya shiga nan kai ma ka buƙaci a taimake ka in kana son in ka tashi ka faɗa su taimake ka to kai ma in ka ganshi a wannan halin ka taimake shi Allah ya ba mu ikon taimaka wa junanmu ya ku ƴan uwa masu albarka lalle kyawawan ɗabi'u yana daga abin da ya zama wajibi uwa uba mu gwama da shi bayan nagartan ɗabi'un mu zama muna da tausayi muna da rahama wannan siffa na Allah tabaraka wa ta'ala da ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsananin daga masa hankali ya ga dan uwansa musulmi a cikin damuwa da wannan ne za a zo da kokon bara annabi bai da shi zai ce zauna ka jira yana tsammani in ya samu ba dan ya kawar da bukatansa ba ya ce maki mai bukata ya kai ga su sayyidina abubakar su sayyidina umar suna shiga damuwa baka da shi ya manzon Allah ka bashi ya je gaba yace an turo ni ne bu'istu li utammima makarim al akhlaq an turo ni ne in cika kyawawan dabi'u ba ku ya roka ba ni ne na tsaya a matsayin annabin sa ni ake so yayi koyi da ni bai da inda zai je wuri na yazo dan haka ku banni in taimake shi kar ku sa baki tsakaniya da wanda nake taimakawa haka mu'amalantar mu yake tsakanin mu da junan mu a matsayin mu na almajirai masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a yau mun kauda kai kan barin bukatan kowa ya gara ma in ya samu in jifa ta wuce kansa ya fadi kan baban kowa irin mu'amalan da muke yi kenan yasa bamu da hadin kai damuwan da ta zo mana nan take za a gane bamu da karfi damuwan da ta zo kan mu kowa sai ka gane ya sa hannu akai yayi kwalala ya ce wayyo Allah wallahi arzikin da Allah ya bari a tsakanin mu yake kai kawo ya kai yayi maganin duk wata damuwa da ta shiga tsakanin kowane musulmi da yake wannan kasan amma wasu al'umma sun rike a matsayin su na musulmai suna iddi'a'in suna ma da imani amma ba sa yi wa kallon junansu cewa wa'incan su ma halittu ne kamar su in ka dauke kudin sa kana tunanin kana son ka ji dadi ne ka sani shi ya fi ka bukata bai ma isa ya je gurbin da ka isa ba yana da tsananin bukatan da wata ila inda ya samu ɗaya bisa goman abin da ka mallaka shi da duk zuri'ansa sun ji dadi amma kai ka rike kuma wanda ka riken baka san mishi ba baka san mishi ma baka sako dukiyan a tsakanin su yayi kai kawo balle a ce wata ila naira 10 ko naira 20 zai shiga hannunsa ba kaga mutun ya tace kudin talakawa kuma sai tsallakawa ta kasa maimakon ma in ya ibi dukiyan su ne goyi investing a cikin su wata ila in one way or the other kudin zai zago ya dawo kansu bai da irin wannan tunanin to ya ku bayin Allah mu zama muna tausayawa halin da muke ganin ƴan uwanmu a ciki ta hanyar sa rahama a zuciyarmu Allah ta'ala ya mana agajin samun rahama cikin mu'amalar mu da rahama ne ya ku ƴan uwa duk wani harayayye yake buƙatar rayuwa babu wata dabba ko wata halitta a bayan ƙasa face tana fatan a tausaya mata dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai faɗa yace irhamu man fil ard yace ku tausaya ma duk wanda kuka ganshi a bayan ƙasa yarhamukum man fis sama Allah da ke cikin sararin samaniya yana kallon ku ga duk wanda ya tausaya ma mai bukata a cikin tsanani Allah zai tausaya masa ga duk wanda ya yage ma wani damuwa a cikin duniya Allah yana kallon shi shi ma zai yage masa wata matsalan koda bai santa ba da haka manzo Allah yace ku tausaya wa waɗanda suke cikin ƙasa wanda ke cikin sararin samaniya zai tausaya muku shi ma ya sauke rahamarsa akan ku dan haka ya ku ɗan uwa rahama yana kiran duk wani musulmi ya zama mai tausayawa ya zama a cikin kalmominsa akwai lukufi a cikin abin da ya shafi jin kansa akwai kawaici in aka masa laifi ya zama yana yin hakuri amma karancin fahimtar kyawawan dabi'u sai kaga mai gida ne da matarsa a cikin gida wai suna fada sai su iya yin sati su iya yin mata ko magana ba sai wanda kuma a gaban da suka shelanta soyayya wa duniya sai da suka hada baffani da kawunai da limamai da mutanen anguwa mutum sama da 200 suka ce fatiha amma sun koma suna wani mu'amalanta irin mu'amalan da ba na musulmai ba ka samu ana zaune majalisi daya ana zaune cikin gida daya ana makwanci daya in ita bata da hankali kai kana da hankali a matsayinka namiji kuma ana son a ga kyawawan dabi'un daga wajenka dan haka kai displaying din shi koda an maka laifi an min kaza ba a kyauta ba amma kai kawaici dan haka na hakura ba danke ba ina neman ladana a wurin Allah ko baki abin da ya kamata ba saboda ina neman yardan Allah ni kuma nayi hakuri da wannan musulmi yakan zama mai karamci cikin zuciyarsa bi ma'ana yana da tausayawa zuciyarsa mai taushi ne yana tausayawa wanda ya gane kankani ne sannan yana girmama duk wanda ya gane babban yana bukatan a taimaka masa balle uwa uba ya gane ga girma ga bukata kakan ga mafi yawan wanda suke cewa ku taimake ni nan wata ila wani ya kai mahaifinka yo in babanka mahaifi ne ya roka ya zaka ji abin a ranka ba mamaki wata ila ya haihu ƴaƴan duka ba su kai karfin da za su taimaka mishi bane yana da bukata yasa ya kawo kuka wajen ku ba mamaki watakila shi bai aihu bane kuma ya gaji yanzu ba zai iya abin da jiya rayuwa yayi ba yasa ya tsaya akan ku yace ku taimake shi idan kuka ki taimaka masa ba ku amsa sunan ku na musulmai tare da karantarwar da annabi ya tafi ya bar mu akai a matsayin mu na musulmai ba ya ku ƴan uwa masu albarka da dai a ce kowane zakakumi attajirin mai kuɗi zai dauki nauyin makusantansa cikin danginsa masu bukata ya biya musu bukata wallahi da baka ga wani maraya ko wani talaka yana mika hannunsa tafukan hannaye guda biyu yana ce ma wani bare taimake ni da ruwan da dan wanke fuska na ba wallahi da kowa zai shiga danginsa in ya tashi ciyarwa yana kallon waye maraya yana kallon waye miskini waye fakiri a cikin dangina ya dauki nauyinsa wallahi da dukkan musulmai da musulunci baki ɗaya ba za ka ga wani ya fito gefen titi yana ce muku yana bukata ku taimake shi ba amma sakamakon wataƙila kowa yayi watsi da danginsa kowa yayi watsi da damuwan da waɗanda suka zama muku santansa sai ya zama wataƙila in ma mai taimakon ne yana kallon nesa baya taimakawa na kusa da shi yana da dukiyar maimakon ya jawo ƴan uwansa ya ɗaura su su kula da dukiyar ya jawo na nesa su suke kula da dukiyar a cuce shi maimakon in cutan ne ma ya zama a gida aka masa wataƙila ga zumunci ga haƙuri ga lada baya iya yin haka to sai ka samu a mafi yayiwan lokaci kana so ko baka so in ka ƙi cuta a cikin gida to bare ɗan makwabta zai cuce ka kuma babu inda ka iya mu yi kokari mu siffantu da abin da Allah ke gaya wa abul ashadain Allah ya ce falakata hamal aqaba ina ma dai da a ce da ya cire dukiyansa yayi dawainiya ne wajen neman madaukakiya daraja wajen neman aljanna al aqaba a karshen al'amari din nan Allah ya ce wama adraka mal aqaba me ya sanar da kai din nan wannan aljanna da ake samun ta a karshen rayuwa mai daukaka kusa da aljannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambaci wasu ayyuka kamar haka yace fakku raqaba ka daga ido ka ga mace cikin tsanani da bukata tana kangin bauta wataƙila saboda mijinta ya sake ta wataƙila saboda mijinta ya mutu ya bar ta ga dawainiya ta shiga aikin aikatau a gidan mutane ana daura mata aikin da ya fi karfinta ana daukan kudin da ba zai taka kara ya karya ba ana bata zarafin bin Allah bata da shi duk da kaunanta da bin Allah saboda tana neman ta rufa kanta asiri Allah yake cewa in kana son madaukakiyan aljanna ka taimaki irin wannan ta fita daga cikin wancan kangin in ta fito insha Allah ta koma bin Allah tukuicinka a wurin Allah madaukakiyan aljanna a ranar gobe kiyama abinda Allah ya gaya mana au iqamun fi yawmin dhi masgaba ko ku ciyar da abinci a tsananin gaban da ake da tsananin bukata ka misalta irin wannan gaba koda yanzu ana kaka wata ila abu ya dan sassauta amma ka tuna akwai wa'anda a yanzu ma ba sa iya affording wata ila 3 square meals in a day kana da shi ka nemi bukatuwa zuwa ga taimaka mu wanda ka gane a bukace yake yana bukatan abinda zai ci wataƙila uwa uba a ce jinya ne ta dame shi ka kawar masa abinda zai ci ne ka bashi a gaban kwanakin da ka gane ana da tsananin bukata Allah ya ce to ciyarwan ma in ka tashi muhallin shahid yatiman za maqaraba ka duba a danginka waye maraya marayan ma abucin kusanci cikin mu nan waye wansa ko kaninsa ko wani babbansa ko kuma wani kawunsa da za a ci a duniya bai mutu ba kuma da ya mutun nan zaka samu da ƴaƴa wani ya budi kirji ya ce maka ina daukan nauyin marayu guda 100 don su yi karatu, ina daukan guda 50 don su je makaranta, ina daukan guda 50 don su ci abinci. Amma wata ila cikin dangin mutum 50 inda yake ambatawa babu dangin jinin sa, in jininka ne ladan biyu, ga ladan daukan nauyin maraya, ga ladan daukan nauyin zumunci, gata da zumunci. Dan haka abin da zai kubutar da kai randa aka hausa ra'i kowa yake kwalala, annabi ya ce abu biyu: amananka da sada zumunci. Idan kai watsi da sada zumunci da Allah ya ce yatiman za makaraba, ka ciyar din a gaban da ake bukata, in ka tashi ciyarwan ka kalli danginka waye maraya, marayan ma abucin kusanci, in ba a samu mai kusancin ba a kalli na nesa, aw miskinan za mataraba, ko ka kalli mutumin da ya zama yana da tsananin bukata ga yawan iyalai, ko kuma yayi nesa da gidansa baya kusa da ya samu arziki, ko kuma shekaru sun cin masa ga talauci, ko kuma wata ila yana da karfin ga yawan bashi, ka taimake shi a gaban da yake tsananin bukata. Allah yayi alƙawarin aljanna madaukakiya ga duk wanda yake aiki irin guda ukun da muka ambata. Allah ya ba mu ikon siffantuwa da haka. Ya ku ƴan uwa masu albarka, siffantuwa da nagartattun ɗabi'u kyawawa cikin ayyuka ake tsammanin su, ba cikin maganganu ba. Wani in ka ce masa kyawawan ɗabi'u sai ya wuce ya ce muku assalamu alaikum, amma ba ku taɓa cin azikin kole da mfi wata ya ce muku ba. Sai ya dauka wata ila anan ne nagartan ɗabi'un kadai suke. Wancan tubali ne mafarin su ne a fara da mu'amala na magana. Amma uwa uba mu'amala nagartacce mafi soyuwa shine mu'amala na aiki. A gani a ƙasa shine abin da aka fi so, ba mu'amala kadai na magana kadai ba. A gani a ayyukanka. Yo, koda wata ilin masara ka saya kwaya biyu kake tunanin zaka kai gidanka, in ka zo wucewa kaga kofar gidanka da wani wanda ka sani makwabcinka a zaune, ko kan masaran ka gutsura masa kashe shi ma ya taba ka shiga da sauran, wallahi ba zai kuka da kai ba. Annabi yana gaya wa mata, yace ɗayanku kar tayi ƙasa a gwiwa, koda kofato ne na akuya ko na tinkiya da aka yi farfesunsa, a tsura masa ruwa a sama makwabta, suna da haƙƙi a kai. Wannan sai ya sa makwabta su rika tuna ran da ka basu kofatan ragofa suka ci, in ka samu jiwa ma wata ila zaka doka ka basu, ba zai kore maka ido ba. Dan haka za su maka kyakkyawan zato, su mu'amalance ka da mafi kyan mu'amala, suna maka kyakkyawan zato kuma bayan baka na masu faɗi alheri a kanka. Da wannan ne ya ku ƴan uwa, kyautata ayyuka tare da ikhlasi. In aka gane aiki ya haɗu da abin da ya shafi ikhlasi, to ana zaton alkhairi cewa ɗabi'u ne suka zama kyawawa, har ake tsammanin alkhairi wanda yake da irin wannan ɗabi'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amala, Allah yana son ɗayanku in ya tashi aikata wani aiki, ayyu tsikinahu, ya sanya tsoron Allah yayi tsakanin shi da Allah. Yanzu in ka dauki naira 200 ka bawo mutum, kana ganin ka taimake shi, in kai aka baka zai ma amfani? Mutumin da yayi sallama yace bani da abin da zai ci, ka dauki naira 50 ka bashi, kana ganin ka yage masa damuwa? Yanzu in kai ne ka je gidan wani aka baka 50, an taimake ka? Irin yadda in ka bashi 50 baka tsammanin ka biya ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa wani ya gama da duniya lafiya, Allah ya kara ma wani arziki, haka min babi aula, kai ma ka tuna kanshi wata kila in ka je gidan wani dan an baka 50, kai ma za ka yi irin wannan mita? Dan haka in kana tsammanin ka ji addu'o'in sa sun yi yawa, to alkhairin ka ya yawaita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wallahi bayin Allah mun hadu anan muna son mu shiga aljanna. Allah ya ce wallahi ba za ku samu aljanna ba har sai kun bayar kan abin da kuma kuke so. Kana tuna yanzu aka baka gungunin shinkafa ɗaya an taimake ka? Amma yana da gungunin 10, ya ɗauki gungunin 3 ya ce kai haƙuri, in ina da sama da haka zan baka sama da haka. Haƙuri akan guda ukun nan, a ce ai haƙuri, wani kai haƙuri, ya gaya maka kalmomi masu daɗi ka tafi. Wallahi ka san yana da kyakkyawan niyya, ba shi da shi ne ya baka gwargwadon abin da zai iya, kuma ba za ka bushe ba kullum kana masa addu'an alkhairi. Bayan Allah, cikin inin da muke ciki, inin juma'a ne. Daga abin da iyayenmu suka ware wa juma'a, akwai yin sadaƙoƙi da taimakawa waɗanda suke ƙananan ƙarfi, suke kyautata abin da ya shafi hatta ciyarwa cikin gidajensu. Mu muna yara mun sani, in kaga an dafa shinkafa ranar juma'a ne, iyayenmu suna ganin ranar nan yana da daraja. Zuwa yanzu me kai dan ka taimaki wani daga cikin wani ƙangi ya samu abin da zai ci na wannan inin? Me kai na taimaka ma mai ƙaramin ƙarfi ya samu walwala cikin inin shi ma yayi farin ciki, kamar yadda kai ma kai wanka kake farin ciki? Me kai a rayuwanka wanda wani ba zai taɓa mantawa da kai ba? Me kai in bayan baka nan za su faɗa a kanka, ko tsiya ka bar musu, in baka nan su zage ka su faɗi shari a kanka? Dan haka dole musulmi ya zama yana sa rayuwarsa akan wannan ma'aunin, dan bayin Allah a bayan ƙasa su ne shaidan Allah ranar gobe kiyama. Abin da suka faɗa a kanka nan zai tabbata a kanka. In sun faɗi alkhairi, alkhairi ya tabbata. In sun faɗi sharri, sharri zai tabbata a kanka. Allah ya ba mu ikon gujewa abin da zai zama baƙin ciki ranar gobe kiyama. A ƙarshen huduba ina mai tunatar da mu a matsayinmu na musulmai, ya ko ƴan uwa, lallai hakika ayyuka ba sa takaita kan abin da ya shafi kalmomi, sai an haɗa su da ayyuka. lalle hakika ayyukan nan ina nufin dukkan mu'amala na yau da kullun da muke aikatawa kama game da abin da ya shafi uwa uba cikin gidajenmu don Allah mu'amalan cikin gidajenmu ya canza irin yadda kake jin wata kila in ka sa mata a makaranta zaka karantar da su ka ji koce-kocen sai ka tausaya musu wani ya take hakkin ma baya ganin yayi komai kuma yana ganin an je gaban Allah ba za a yi komai ba ba mamaki hakan ya zama masa abin da zai yi kuka ranan gobe kiyama wani ta fannin abin da za a ci ne wani ta fannin suturan da za a saka wani ta fannin matsuguni da za a zauna wani mu'amala kawai waiwai a mu'amalanci iyalansa a cikin gida su ji dadi bai iya haka ba ka tuna so nawa ka taba zama kai da iyalinka kuka zauna kuka yi magana minti 10 bayan ajiyar rayuwa kafin ka auro ta ka bi ta gidansu kun yi hira kana awa 10 ina wancan soyayyen ta tafi yau matanka take cikin gida ka killace ta ka sa mata niqabi ka sa mata kofa ka sa kwado ka garnake kace kuma ka taimu mu'amalar ko ni namiji kai kuma ka ebe mata kewa ba sai an taba ka sai kace wata ila nawaje kace kallo amma na cikin gida ba su samu wannan agajin ba ka suranta sunna ne daga lokaci bayan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya da matansa yayi rakiya wa daya daga cikin safiya daga masallaci zuwa cikin gidan annabi dai bai fita daga nan hagun masallaci zuwa dama ba amma annabi sai ya rakota mai abun rakiya amma dan ya guda mata cewa wannan mu'amalan ya yage mata sha'awan da ke tare da ita sai mata irin wannan mu'amala sau nawa ka taba rike hannun matanka ku ka rike hannun juna kuka yi minti 10 koda kun tsufa ka tuna mata shekaran jiyan rayuwa ta rika jin cewa wannan mijina ne ba ta sha'awan kowa in ba kai ba mu'amala irin na Hausanci da Hausawa ku yi hakuri dukan mu ne mu gyara muna ma iyalanmu wasu irin mu'amalan da ba sa jin dadi ba ma ebe musu kewa balle a je hakkin abin da ya shafi abin da za su ci kakan iya zama a gefen titi kai ka ci mai dadi ka saya ka cinye baka tuna me suka ci ba wallahi in baka basu ba babu me basu kaga ƴaƴanka sun fita sun gani a makwabta ya wuya inke suna sha'awa ana bari bari bai san bari ba saboda ya ga abin da ransa yake so babansa ya shekara guda bai taɓa musu ko da tsoka ɗaya akan naman miya ba kuma wallahi Allah ya ba baban su kuɗin da za su ci naman kaza amma bai taɓa yin haka ba wallahi cikin halittun Allah ina faɗa ina jaddadawa akwai wanda zai zo duniya fa shekara 60 wallahi rabin gudan kaza shi kadai ya taba ci a rayuwarsa bare taba yi ba har ya koma wa Allah saboda talauci kai ka cinye kaji guda 10 gidanka wata kila kaci ya fi so 10 amma gidanka a sati ko kuma a wata ba a taba yin haka koda so daya ba mu'amala in nayi magana ba a baki bane sai an gani a ayyukanmu uwa uba cikin gidajenmu sannan mu kubuta a gaban Allah Allah ya kubutar da mu ya ku ƴan uwa mu'amala baya karewa har zuwa ga mu'amalantan irin yadda muke hawa abin hawa ana bin ka bashi kaga mai hankali mai cikin hankali yana bin wanwe duk dokan da duniya ta yadda ta zauna ta yi shi a matsayin tsarin zaman kasa koda ba na Allah bane annabi ya ce almuslimuna ala shurutihim ta zama dokan Allah dan maslahan ka akai in aka bar kowa yanzu aka ce babu hagu babu dama a titin Najeriya ka kwalalo mota daga Jos zuwa Bauchi kai kaga wani ya biyo hannunka a guje da motocin duk sun kare a kwalta da duk mahayansu duk sun mutu amma me ya kawo kowa ya san lane din shi ya san gurin overtaking ya san nan tudu ne ba a hawa ba a yin overtaking ya san speed limit dokoki ne da aka tsara don mu zauna lafiya don girman Allah in ka saurare ni a yau kai wa kanka adalci in dai abin hawa ne kai wa kanka alƙawarin daga yau ko yaya kake gaggawa ba za ka bi wanwe ba ka gwammace ka ajiye abin hawanka a hannun hagu ka tsallaka hannun dama da kafa ya fiye maka alheri da ka bi wanwe a mafiya yawan lokaci in ka ballo aiki sai ka ji ana so habawa ne da girman ka ina kallon wani da ya yi irin wannan gangancin wani wanda ba musulmi ba iya abin da ya masa ishara kawai ya gwada masa yana haka yana kama masa giyo yana da gemunka da gemunka ka ga nan duk masu gemu ba za su yi mutunci a wurin wannan mutumin da ba musulmin ba dan haka akwai abin da daka tsare saboda musulunci da musulmai saboda karantarwa annabi a gane mu musulmai ne muna da karantarwa muna da manhaji mun bambanta da wanda ba mu ba don Allah mu bi dokoki a matsayinmu na musulmai hatta kan abin da muke hawa na motoci akan abin da ya shafi mu'amala uwa uba wannan lokaci ba zai ba da dama mu yalwata harshe ba da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki don Allah mu rika mu'amalantan zamani bisa adalci in kai kuka yau baka da shi gobe kai kuka baka da shi in ka bari bakin kai kubuce ka zo ka gaya wa abokanka a majalisa na shiga uku jiya da shekaran jiya in Allah ya fidda kai a wannan halin ka musu adalci ka zo ka gaya musu ka ce ni kan Allah ya fidda ni yau ko ba zaka ba su kosisi ba shine mu'amala na adalci dabi'u nagartattu har a wurin Allah amma mutum zai shiga cikin ku yana kwalala mun shiga uku mun lalace ai an mana kaza an mana kaza ran da Allah ya warware masa matsala bari ego ya gaya muku ba ba sun shiga ba su bane amma su gane cikin wanda suka warware ba su da matsala a fadan Allah akwai wani Allah ya sallami wani ko da na wasu adadin kwanaki ne to amma saboda hali da ɗabi'a da koyi irin abin da ya shafi karantar ruwan shaydan ya zama muna da tsananin ruwa kana ganin ka fito ka faɗa amma kamar wata ila duniya za ta maka sha a ce kawo in shi da yake tare da kai ya fahimci karantarwa annabi babu roko a musulunci to dan ka zo ka shelanta masa kana da shi ka hana shi mu ba zai je gidanka nema ba dan haka mu'amala ne vice versa mu masu shi su yi kokarin kyautatawa wanda ba su da shi su zama masu haƙuri in ba su dauko sun bi gaba karkarika bi su kana roko dan ba wanda yake juran kawo in ba Allah ba ni da ku cikin ilimin yau ba wanda ba zai ce Allah ya bashi ba Allah bai taba gajiya da mu ba kullun Allah yana ba mu shi yasa muke cewa gatan mu mafi girma Allah mu bi shi da kyau Allah ya cigaba da ba mu kuma Allah ba zai gaji ba wallahi dan haka ku yi hakuri da bibiyan abinda haƙƙin Allah ne a matakin farko sama da kallon haƙƙin kowa Allah ya mana sutura Allah ya mana komai in kana jin Allah bai maka ba tafi asibiti ka gani in kana jin Allah bai maka ba je kasuwa wurin awu ka gani in kana iya aunan mudu daya da kaga wani a gindin inji yana jiran wanda naku ne zuba a tattara masa a sake mayarwa cikin injin da gero da dawa da masara da tsada da sulfaffiya duka garin ya koma abu daya shine zai koma yana neman ina ne abin da zai ci shi da iyalansa kai Allah bai maka irin wannan daurin mintin ba shekaran ka guda wata kila baka taba samun inin eh da aka ce an nemi abin da za a ci aka rasa ba dan haka ka gane kai ma masoyi ne Allah na son ka cikin bayinsa ko da ana cin abincin babu nama ka gane cikin soyayyen Allah Allah ya barka da hatsin ko da babu dadi kana ci amma Allah bai maka haka ba Allah ya barka da lafiya nawa wanda sun fi ka kuzari Allah bai ga dama su zama irin wannan majalisin ba dan haka bayin Allah wannan rayuwa ta duniya tana kunshe ne da wahala daga farkon ta har ƙarshe iya inda musulmi zai huta sai ran da ya gamu da Allah duk abin da ya wahalar da kai a duniya a lahira ba zai wahalar da kai ba kai hakuri cikin duk wahalar da ka shiga ka bi Allah ko kuma yi hakuri wallahi Allah na jiran bayi da wata rayuwa da bata da iyaka yana jiran bayi da wani dadin da wallahi ba wanda ya san adadin sa Allah ya dauke duk wani abu wahala a gaban sa ba a shan wahala wallahi ba wanda da ya wahala ba zuri'a ake kallo ba kaman ni ba wallahi in ba yahude ne ya kyautata ya jara wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum a qur'ani ya fito wallahi zai ji dadi a gaban Allah koda ba yahude ne balle kai da baka cikin yahudawa kace kike cikin musulmai masu lafiya kake da daman da zaka bi Allah gobe rayuwa tsufa bai iya cin maka da ba zaka iya zama a cikin inda muka zauna a yau ba ba mamaki in kana jin wata ila kana da karfashin da zaka iya sujjada a yau gobe an ce ka duka kai sujjada ma sai dai daga kan kujera me iya yiwa ne gata rayuwa kuma a neme ka a duniyar ma a samu babu Allah ya rufe daman da ya baka ya kintsa yana jiran ka kuma da abin da ka aikata a duniya ku yi hakuri mu nema a wurin Allah mu bi Allah ku yi hakuri mu taimake duk wanda muka gane yana bukatan a taimake shi kar abun hannunmu ya tsole mana ido Allah ne ya bamu kuma Allah zai ci gaba da bamu ba zai gaji da bamu ba amma in muka yi mu'amala irin na rowa Allah zai daina bamu balle mu samu abin da za mu iya bamu wasu Allah ya sa mu gane mu kyautata don haka mu yi kudayi na zama wa kuduwa abun koyi cikin musulunci da musulmai da ɗabi'u kyawawa mu zama masu kira zuwa ga shiga addinin musulunci ta hanyar nuna ɗabi'u nagartatta bi ma'ana nagartattu daga kallo irin na abin da ya shafi ɗabi'a irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u mu su zama kyawawa wannan shine sakon abinda annabi ya tafi ya bar al'umman sa akai mu zama su kyawawan ɗabi'u Allah muke roko ya shiryar da mu zuwa ga aikata nagartattun ɗabi'u kyawawa wanda zai zama na musulunci da musulmai da wanda ba musulmi ba ma yana Allah san barka da irin wannan ɗabi'a muna fata Allah kuma ya nesanta mu game da munanan ɗabi'u wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda babu mai mana wannan gatan in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba muna fata Allah ya sa mu zama nagartattu cikin musulmai din Allah ya ƙara ruha mana asiri ya gona da ƙasar mu lafiya marasa ƙarfi cikin mu Allah ya yalwata musu masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu abu da lafiya za ta fita sura da imani a ƙarshe kamar yadda muka sanar sati biyu zuwa uku da suka wuce akwai kusanci zuwa ga watan Ramadana da wataƙila bai wuce wata uku ba kuma kamar yadda aka sani ɗawainiya na gudanar da masallaci irin wannan da sauran masallatai a ko ina ne ta gaji mu'amala na abin da ya shafi man fetur kuma ga irin yadda al'amura suka zama muka shelanta neman taimako kan neman sola saboda shine kadai alternative da zai bamu sauki don Allah har yanzu kofa a buɗe take kafin nan kuma dai tukunna muna addu'a madu wa'anda suka taimaka da kananan ayyukan da suke cikin masallaci din Allah ya biya kowa da mafificin sakamako masu niyya kuma har yanzu kofa a buɗe take uwa uba zuwa ga shi sola din dan aka shiga zamanin da aka ce akwai tarawihi akwai tahajjud akwai tafsirai da kuma uwa uba salloli to ɗawainiyan zai karu don Allah muna kira da wanda yake da shi da wanda yake da hanyar inda za a faɗa ma masu shi su yi dan Allah kofa buɗe take muna fata Allah ta'ala ya kawo mana agaji ya sama mana wanda zai don Allah dan neman yardan Allah dan neman lahirar sa Allah ta'ala kuma ya yalwata mu kowa arzikin shi ba mu ikon taimakawa wa akhiru da'wana alhamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah